من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بينكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتيك بنا كراتمنا تفسير أيولي تنين يوم الاثنين قوم شاترا قوات الرملانا هجرة من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة دوى مدينة سنة شكرة دبوتيا دقري خدو دقاربئن دخلو وان دي زمو دي دي دا قوما دي دي قوتا أفريلو وتانهدو أسكين غريغوريان كالندا ميلادية النبي عيسى بن مريم عليه السلام أبو إطلاحام سنة شكرة دبو بيو دا أشرين دا أكو إذا لنساف انتيا إمدنكا كابي متقبا أقوي godiya ta musamman domin bazan gabatar da takaddu daidai ko hakan nan ba suna da yawa a dun kone akwai wadanda suka bada gudumawa wa masallaci da wadanda suka bada gudumawa wa marayu da wadanda suka bada tallafi ko sadaka wa marasa galihu na abinci ne ko na abin sawa ko na ainihin wato turamen zani ko waɗansu abubuwa makamantan waɗannan, da waɗanda suka taimaka wa masallaci ko da man fetur ko suke taimakawa ko da kuɗaɗe da sauran taimako iri daban-daban. Muna so mu yi amfani da wannan dama mu yi musu godiya kuma mu yi musu addu'a ta fatan alheri. Abin da ya sa ban cika faɗa ɗaiɗai ku ba domin saboda yakan ci lokaci. Idan mutum ya bayar domin Allah ba zai amfala a duniya ba, sai dai wani lokaci waɗansu kan so aka faɗa a faɗa. Saboda me? Saboda a tabbatar ɗan aikan ya kawo. To amma duk wanda ya ɗauki saƙo ya bayar, ɗan aika ya maƙale, ya cinye ko ya handame, ya ɓoye ko kuma ya ainihin toshe bai kawo ba, to fa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya bada wannan sadaka yana da ladansa cikakkiya. Shi kuma wanda bai kawo ba, idan ya je lahira zai yi bayani. Idan ya yi bayani ya faɗi dalilansa, idan mala'iku sun gamsu su kyale shi, idan ba su gamsu ba kuma su casa shi, wannan shi ne. Saboda haka ko an faɗa ko ba faɗa ba, idan har mutum ya bayar da kyakkyawan niyya, to ana kyauta zaton Allah tabaraka wa ta'ala zai ba shi ladansa. Saboda haka waɗanda suke taimakawa muna musu addu'a, Allah tabaraka wa ta'ala ya saka musu da alheri kuma Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna. Waɗannan harkoki na addini idan ba ana taimakekeniya ba ko ana taimakawa ba, abubuwa ba za su taɓa gudana ba. Ba za a fito fili ana ce akwai abu kaza da abu kaza da abu kaza ba. Waɗansu masallatai sukan yi haka domin su yi wa mutane dalla-dalla, don idan ba haka aka yi ba, wani ba zai ɗauki taimako ya bayar ba. Wani kawai sai ya rinka sauraron abin da ake yi randa aka samu matsala, kuma ya yi ta guna-guni, ya fi kowa yin guna-guni. Alhali wajen taimako kuma ya fi kowa kasala, ya fi kowa rowa, ya fi kowa hanawa, baya ma tunanin ya ɗauki taimako ya bayar. Ko da mu da muke gabatar da karatun nan ba ma buƙatar taimako, to masallaci yana buƙatar taimako. Domin saboda ni duk abin da na samu idan ban gina kaina na zo na zauna daren dakam na gabatar da karatun nan ba, ai ba zan ɗauka ba da masallaci ba. Idan ina fama da yunwa kana jin karatun zai yiwu, idan alamma yana fama da yunwa kana jin karatun nan zai yiwu, idan masu jin sallan akam suna fama da yunwa kana ganin sallan ashirin din ma zai yiwu, idan cameraman suna fama da yunwa kana ganin rike cameraman ma zai yiwu. To saboda haka dole kowa sai ya yi kokari ya gina kansa. Wani ba zai iya gina kansa ba sai mutane sun taimake shi. Kuma musulunci bai hana wannan ba, abinda aka hana roko. Amma in mutane ba su fahimta ba aka ce roƙon ma ya halatta mutum ya yi bisa ka'ida. Don waɗansu sukan zauna kamar gidadawa ne, idan ba an musu bayani filla-filla ba to ba za su yi motsi ba. Sai su ɗauka kawai tunda Allah ya ce a yi wa'azi to a yi ta yi, ko da damuwa ko da matsala ko da yunwa ko ma da menene, kawai a gabatar, in ba a gabatar ba sai su yi ta surutu. Alhali kuma ba haka ba ne. Saboda haka masu taimaka wannan musamman ma na lura mata sun fi yawa. Tabbas mata sun fi yawa. Ku dai maza kun fi taruwa wajen sauraron karatu, amma mata sun fi turo da taimakonsu. To kuma manya-manya muna tausaya musu. Waɗanda suka yi takara kashi biyu ne, wanda ya faɗi yana jimami, wanda ya ci yana tunanin yadda zai warware bashi. Wata yana za ku samu taimako mai kauri ta wajensu, sai wanda Allah ya taimake shi kawai. Wannan shi ne gaskiya. Ba kowane ɗan siyasa ne a daidai wannan yanayi zai ɗauki taimako mai kauri ya bayar ba. In kuwa har ya ɗauki taimako mai kauri ya baka, to wallahi ka rinƙa yin masa addu'a tsakani da Allah, ko cikin dare ka tashi ka faɗa wa Allah don ya yi ƙoƙari. Ko ya faɗi ne ko ya ce, in dai har ya taimaka yana da ƙoƙari. Amma mafiya yawansu ba masu taimako ba ne. Kuma tafiya aikin haji ko umran da mutane suke yi, suke barin kawunayensu da ummominsu da gwangwaninsu da innoninsu da yunwa da tsananin bukata, ba alheri ba ne. Ya kamata manya su gane. Ba abin alfahari ne ko abin gadara ba, kowa ya kama hanya ya tafi umra. Alhali wani kawunsa yana nan shajaran madaran, wanda da ya taimake shi zai samu gafaran Allah a wajen da aljanna. Wani yana nan ƙanwar uwarsa a rikice take saboda tsaban talauci, amma ya ɗauki maƙudan kuɗaɗe ya tafi aikin umra, inda zai je ya kake da ki da abokansa a banza, wanda zai yi wahala Allah ya ba su lada. Don daga inda za su samu lada nan sun bari. Waɗansu za ka same su za su je su kashe kuɗi a can ƙasar Saudiya, alhali masallatan ƙauyukansu ko na ƙauyukan iyayensu sun yi shekara da shekaru suna neman taimako, amma ba su taɓa ba da taimako mai kauri ba. To don girman Allah, ina waɗannan za su je gaban Allah, Allah ya gane su ko Allah ya gan su da mutunci? Ba zai yiwu ba. Saboda haka ya kamata mu gyara. Balle dama wanda ya gwada gadara ya gwada alfahari ya tafi umra, shikenan ladansa ya riga ya zubar tun daga Najeriya. Saboda yana ganin postin da yawa, wane ya tafi, wane ma, waɗansu ma da kansu suke ɗaukan hoto suke harbowa, to kun harbe ladan ku. Allah ya kauta. A ci gaba da karatunmu a cikin suratul mujadala. A yau ika Allah ta'ala za mu karanta ayoyin da za su yi magana dangane da mitin ko kuma ganawa ko kuma a koma gefe ana kuskus. Allah tabaraka wa ta'ala zai mana bayani wanne ya dace a yi wanne ne bai dace a yi ba. Shine Allah ta'ala ya ce alam tara ila allazina
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alam tara ila allazina nuhu ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير.
Wannan aya malaman tafsiri da yawa suka ce ta sauka ne akan Yahudawa waɗanda suke komawa gefe suna mitin ko suna kuskus suna tattaunawa yadda za su cutar da annabi su cutar da al'umman annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wancan lokaci. Shine Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya yayin da aka hana su amma suka ke hanuwa. Sai Allah ta'ala ya fallasa su ya ce alam tara ila allazina nuhu anin najwa, shin baka ga waɗanda aka hana su irin gana wanda suke yi ba na shirya makirci da kuskus na shirya sharri. Thumma ya'uduna lima nuhu an, sa'annan sai su koma zuwa ga abin da aka hane su ga barinsa. Wa yatanajawna bil ismi wal udwani, suna ganawa bisa laifi da ƙetare iyaka. Wa ma'siyatir rasuli, da saƙa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, shin baka ga waɗannan mutane ba? To suna nan ana hana su amma suna ci gaba. To Allah ta'ala ya sani kuma ya fallasa su. Kun ga wajen rubutu wa ma'asiyatir rasuli, idan kun dubi wannan kalma za ku ga ma'asiya an rubuta da ta'un wanda take maftuha lal marbuta, saboda ka'idar rubutun Alkur'ani yadda magabata suka rubuta haka ke rubutawa, yadda sahabbai suka rubuta Qur'ani waɗanda suka biyo bayan su suka jaddada, to haka yake tafiya. Amma ba don haka ba, ma'siyatir rasuli ta'un in marbuta ce a ɗaure take, amma sai aka samu su suna rubutawa a buɗe. To yadda suka rubuta a buɗe sai a kyale haka ba tare da an canza ba, wannan ita ce ka'ida. Amma wanda yake koyon larabci a yanzu in kama kana masa shifta kamar wanda suke discussion, idan ka ce masa wa ma'siyatir rasuli in ya tashi rubutawa ma'siya, wannan ta'un din daure ta zai yi gaba daya. Alhali shi kuma wanda ya haddace yadda yake cikin Qur'ani, shi kuma in ya zo rubutawa a buɗe zai bari, saboda a buɗe ne. Shi yasa rubutun Qur'ani da tsari da ka'idodi daban, rubutun larabci kuma wannan shi ma layinsa daban. Yana da kyau ire-iren waɗannan abubuwa a ringa ankararwa. Dalilin da ya sa malaman da suke rubuta risa na ainihin musamman digiri na biyu ko digiri na uku ko sama da haka, ko waɗanda suke farfesas, suna ce idan za a rubuta rubutu a kawo ayan Qur'ani, to yana da kyau a ɗauko ayan Qur'anin nan kamar yadda yake cikin bugun Alkur'ani, musamman ma na birnin Madina. Saboda haka akwai yadda ake ɗauko shi a cikin kwamfuta, amma yana da wuya, saboda in ka ɗauko shi yadda yake in ka sa ki to haka zai bayyana. Amma idan baka ɗauko shi yadda yake ba ka ɗauko ka sa shi, to yakan juya sai ya koma wani abu daban. Domin saboda a rubutun larabci na yau da gobe zai yi wahala ka ga an sa an yi ja a sama, an sa waɗansu alamu, yana da wahala. Cikin Ƙur'ani akwai inda za a ga an sa ɗauri, haka ake rubutawa. A na Larabci ba a rubuta wannan ɗauri. Kuma idan za a yi ja cikin Ƙur'ani, za a yi ja a ja sanda ne. Shi kuma wancan a cikin rubutun ne zai fito, sandan zai fito gaba ɗaya. To da waɗansu alamu, shi yasa ake kofinsa a yadda yake kamar a ce fidiya. Idan ka kofe shi a ainihin Ƙur'anin, to ka ɗauko shi ka sa shi a cikin takarda. Takardar da kake rubutu zai fito exactly kamar yadda masana rubutun Ƙur'ani suka rubuta. Amma kana fitar da shi daga cikin wannan logo ko kuma lungo, to zai canza ya koma rubutun Larabci. Wa ma fi yatin rasuli sai ya kasance da ta'un marbuta maimakon da ta'un maftuha. To shi yasa ƙwararru suke cewa yana da kyau waɗanda suke rubutu da Larabci da waɗanda za su yi kofin ayoyi da Larabci, to a ringa kulawa da wannan. Allah ya taimake mu. Alam tara ila alladhina nuhu anin najwa, shin baka ga waɗanda aka hana su ganawa na sharri ba, thumma ya'uduna lima nuhu an, sa'annan sai su koma zuwa ga abin da aka hane su, su ci gaba da yin kuskur domin shirya makirce. Wa yatanajawna bil ismi, suna ganawa ne bisa saƙon Allah, duk abin da ya shafi saɓawa Allah. Wal udwani, ko ƙetare iyaka akan waɗansu mutane daban. Wa ma fiyatin rasuli, ko kuma saɓawa manzon Allah, wato duk inda manzon Allah ya ce abi, to su kuma za su yi mitin su ce ba za a bi ba. Idan annabi ya ce a bar abu kaza, su kuma za su ce ba za a bari ba. Wa idza ja'uka, kuma ga daɗa abin fallasa har ila yau, idan suka zo wajenka ya rasulallah, hayyauka, sukan gaishe ka bima lam yuhayyika bihi Allah, da abinda Allah tabaraka wa ta'ala bai gaishe ka da shi ba. Suna maka wata irin gaisuwa, kowa ya riga ya sani gaisuwar musulunci, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci annabi Adam alayhi salam, wanda yake shine farkon mutum a bayan ƙasa, amma Allah ya halicci annabi Adam a ainihin gidan aljanna, ya halicce shi ko a sama, sai ya yi umarni wa ainihin annabi Adam ya je ya gaida mala'iku da suke sama, ya je ya gaishe su kawai. Shi bai san ya ake gaisuwa ba, bai san mai tece gaisuwa ba, amma Allah tabaraka wa ta'ala ya masa umarni domin a koya masa. To amma kafin ya isa wajen tawagan mala'ikun da suke zaune, wanda aka ce ya je ya gaishe su, sai Allah ta'ala ya sanya masa ilhama ga irin gaisuwan da zai yi. Yana zuwa sai ya ce assalamu alaikum, sai ya yi musu gaisuwa irin wannan. To tun daga wannan lokaci ne aka samu wannan gaisuwa ta musulunci, assalamu alaikum. Saboda haka wannan gaisuwa ta musulunci, assalamu alaikum, zuwa yau shekarunta nawa? Akaramaka Allahu, shekarunta nawa? Daga halittar annabi Adam zuwa yau shekaru nawa? To idan ka gane shekarun, ka san yawan shekarun, to shekarun sallaman musulunci kenan. Kun ga wannan ya gwada assalamu alaikum tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekaru aru-aru. To da ya musu wannan sallama, to kuma sai suka amsa masa wa alaika salam wa rahmatullah. Shi ne manzo Allah yake fazaduhu wa rahmatullah, suka kara masa da wa rahmatullah. Mu kuma a tsarin namu sai Allah ya kara mana da wa barakatu. Idan ka zo kai sallama assalamu alaikum, to ana kyauta ga sallah da goma za ka samu. Assalamu alaikum wa rahmatullah, ana kyauta ga tan za ka samu lada 20. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ana kyauta zaton za ka samu lada 30. To kar kuma ka je haka ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa fadluhu wa kaza wa kaza, ka sake karawa a'a. Man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rudd, Allah ba zai karba ba. Abinda annabi ya karantar da kai ka rike. To abinda annabi ya karantar da kai in ka zo gaisuwa ma, kullum dai son da kake yi kenan. Ai mafi yawa sai dai mu ce assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Wajen karasawan yana ba mu wahala. Amma duk wanda ya karasa to ana kyautata zaton ga yawan ladan da zai samu. Ko da cikin sallah ma mutane sun fi son suna idan da sallah su ce assalamu alaikum. To kau ka ce assalamu alaikum. Wannan jan da kake yi ba zai ja maka lada ba. Sai yake da ka ce assalamu alaikum tunda ya inganta. Amma dai wanda ya fi muhimmanci assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, kaga wannan ya fi inganci saboda ruwayoyin da suka zo a kan wannan tsari wato yana da yawa, ruwayoyin suna da yawa kwarai da gaske. Saboda haka tun daga wannan lokaci annabi Adam alaihi salam ya samu wannan gaisuwa shine Allah tabaraka wa ta'ala yake hadhihi tahiyyatuka wa tahiyyatu zuriyyati, wannan ita ce gaisuwanka da gaisuwan zuriyanka gaba daya. To a zamanin annabi Yahudawa suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tunda dama su suna da assalamu alaikum din sun sani. Saman suka zo sai su canza, maimakon assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku, ko assalamu alaika amincin Allah ya tabbata a gare ka ya Rasulallah, to sai su yi da style, sai su yi da dabara, sai su ce assalamu alaika da dabara. Assalamu ba haka za su fada ba, assalamu alaika. Kage da wayo mai yiwuwa mutum baya ji sosai ko bai mai da hankali ba, to ba zai fahimci, ba zai ji abin da aka fala ba. Ma'ana mutuwa ta tabbata gare ka, maimakon amincin Allah ya tabbata a gare ka, sai aka juya mutuwa ko kuma rubewa ko kuma abin da yake sanmu, abu mai sanmu mai dafi, mummunan dafi ya tabbata a gare ka. Da shi yasa aka ce in kana taraddadi duk wanda ka ga ya maka sallama ba mu sai ka ce wa alaika. In yace mummunan dafi ya tabbata a gare ka sai ka ce wa alaika har da kai. Sai ka ja baki kai shigo. Ai kike nan ai. Ai annabi ma haka ya amsa. Kace wa alaika sai kai kenan, sai ya kokari ya gyara. Ko ya gyara kai dai abin ka karka. Ka barki da na farko. Tunda wannan ya gudu mugu ne. To shi yasa Allah ya fallafa ya kuda ba a nan. Ya ce wai za da uka hayyauka, idan suka zo wajen ka sukan gaishe ka bima lam yuhayyika bihi Allah, da abin da Allah tabaraka wa ta'ala bai gaishe ka da shi ba, da ma'ana sallaman da suke ba sallama mai kyau bace. Ko ne ke ina jin wannan suna karantawa bima lam yuhayyika, ya din guda uku ne tabbas haka ne. Amma saboda zuwan lam sai ta share ya guda daya, yuhayyika sai ka ta maimaitawa. Amma bakin mutane wajen furtawa sun fi jin daɗin yuhayyika, yuhayyika. Wa idza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyi, don kai din nan ba daidai bane. Hayyauka bima lam, wannan lam din nan ita ta kanye ya un guda daya, ya un din guda uku ne amma sai ta kanye guda daya. Ita ka'ida ce in dai lam din nan ta zo haka take yi, idan ta hadu da fi'ili wanda yake mutallul akhir, sawa'un mutallul akhir bil alfi aw bil waw aw bil ya. Wa idza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah, suna gaishe ka da abin da Allah bai gaishe ka ba saboda tsabar mugunta. Kuma wa yaquluna, suka koma gefe sai su ce fi anfusihim, cikin karan kansu su ce ai mun gaishe shi bai gane ba, ai bai ji abin da muka faɗa ba, mummunan addu'a muka masa. Amma sai ya amsa sai su ce laula yu'azzibuna Allahu bima naqul, laula yu'azzibuna Allahu bima naqul, me yasa Allah bai azabtar da mu da abin da muke faɗi ba. Allah ya kyale mu, wasu ma suna ce ai Allah bai ji bane, to suna ce ya ji ya kyale ku ne kawai, suna ce inda annabi ne da Allah ba zai bar mu haka ba, din yadda muke masa mummunan addu'an nan kai, inda annabin gaskiya ne Allah ba zai bar mu haka ba. To da waɗannan abubuwa ne suke kafa dalilai, suke cewa annabi ba annabin gaskiya bane, kame kame ne, amma kawai don su ruɗa magoya bayan su ne, ba gaskiya bane. Allah tabaraka wa ta'ala yake hasbuhum jahannamu yaslawnaha, wato wutan jahannama ta ishe su wanda za su shige ta, fabisal masir, lalle wannan makoma ta yi muni. Alam tara ila alladhina nuhu anin najwa, shin baka ga waɗanda aka hana su mummunan ganawa ba, wa hum alyahudu suna yahudawa, kamar yadda malaman tafsiri da yawa suka fassara. Saboda haka waɗannan mutane sun ma yauduna lima nuhu an, sa'annan sai ga sun koma zuwa ga abin da aka hane su, bi ma'ana idan an gane su an musu gargaɗi da su bari na wani lokaci, sannan daga baya kuma za su zo su ci gaba da wannan ganawa. Wai tanajawna bil ism, suna ganawa da ainihin laifi ko kuma saɓo, ay yatahaddathuna fima bainahum bil ism, suna tattaunawa a gefe da saɓo na Allah, wa huwa ma yattasu bihim, abin da yake banta gare su, walau duwani, da kuma ƙetare iyaka, wa huwa ma yata'allaqu bi ghairihim, shine abin da ya rataye da wani, wa minhum ma'siyatur rasul, yana daga ciki saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa mukhalafatuhu, da ainihin kaucewa hanyar manzon Allah ko karantarwansa, yusiruna alaiha, bi ma'ana suna dogewa akan haka, wa yatawasawna biha, har ma suna yin wasici suna umarni wa junansu da yin haka. Saboda haka wannan shi yake gwada mana cewa wannan aya ba wai ta sauka kan Yahudawa ne kawai ba, duk nasara ko musulmin da za su keɓance su tattauna su yi mitin su kulla makirci da fisa da sharri a bisa al-ismi wal udwani wa ma'siyatir rasuli aw mukhalafati shari'a, da saba wa shari'a da ƙetare iyaka da ɓarna, to da su da Yahudawa makomansu ɗaya ne. Abinda aka ambata a ƙarshen aya shine zai dawo kansu. Hasbuhum jahannamu yaslawnaha fabisal masir, saboda haka kada ka yadda ka kasance ɗaya daga cikin waɗanda za a tattauna da su. Mutum biyu ne ko fiye da haka, ko ku nawa ne, ko mai mulkin da ka samu, ko mai ɗamaran da kake da shi, ko mai fawan da kake da shi, ko mai fala'adin da kake da shi, ko mai kulin da Allah ya baka, ko mai lafiyan da Allah ya baka, kada ka kuskura a hana kai da kai domin a tattauna yadda za a cutar da waɗansu bayin Allah. To ka sani ran da Allah ya juyo zai rama musu tun daga nan duniya, wallahi ba za ka iya zullewa ba, kuma Allah zai iya kyale ka kai ta cutar da bayin Allah, domin a ji daɗin yadda za a kama ka ranar takin alkiyama, wanda ko zullewa ba za ka iya yi ba, wani ya cece ka ma ba zai yiwu ba, a yi maka rahama ma ba zai yiwu ba, gafara ma ba zai yiwu ba, a haɗa ka da Yahudawa gaba ɗaya. Saboda me? Saboda mitin na ainihin makirci ko kuma tattaunawa na ainihin makirci da dafisa ko wani abu makamancin wannan, karka yadda. Allah ya sauke. Saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala sai ya dawo kan Yahudawa yake, wa yatanadawna bil ismi wa idza ja'uka, idan suka zo wajenka, hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah, suna gaishe ka da abinda Allah ta'ala bai gaishe ka da shi ba. To ana an kawo mana hadisi an Aisha, daga matar manzon Allah nana Aisha radiyallahu anha, qalat tafi دخل على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ولبا يقود يا شغو وجن النبي يزو يا سامو النبي وسكته النبي yana cikin masallaci walan sukate yana cikin masallaci dalilin da yasa aka samu sabani a tsakanin malamai walan suna ganin idan aka samu wata lalura haka wanda ba musulmi ba zai iya shigowa masallaci ko haraban masallaci. Akwai sabani, akwai contradiction na maganganu da yawa. Saboda ba Yahude ne ya zo ya samu manzon Allah, kuma nana Aisha tana ji, wani automatically ba za mu ce ɗakin nana Aisha ya shiga ba, amma ɗakin nana Aisha yana cikin masallaci Annabi. Da katangan masallaci da katangan ɗakin nana Aisha guda ɗaya ne, kamar misalin a ce nan ne manzo Allah sai ya shiga wannan kofa, in ya shiga ta wannan kofa ɗakin nana Aisha zai shiga. To kaga a cikin ɗakin duk wanda yake zaune yanzu wannan kofa sai duk wanda yake zaune a ciki ko da an rufe wannan kofa mutane suna zaune a gefen nan suna taji, in yana da kunne sosai zai ji abin da suke faɗa. To amma ba za a ce ba ya hude ya shiga ɗakin nana Aisha ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba. Yana iya yiwuwa kuma wato manzon Allah yana waje ne yana cikin haraba yana jikin masallaci dab da ɗakin nana Aisha duk abin da ake yi tana ji, wannan shine zai fi saurin kama hankulan mutane. To lokacin da bai hude ne ya zo ya samu annabi da suka zo faƙalu waɗannan Yahudawa sai suka ce assalamu alayka ya Abul Qasim, da sauri assalamu alayka ya Abul Qasim, suka ce mummunan dafi ko mutuwa ta tabbata gare ka ya kai baban Al-Qasim. Ba sa kiran annabi da annabin Allah ko manzon Allah, suna kiransa ne ko da sunansa kai tsaye ko kuma da alkunyansa. To idan sun kira annabi da sunansa kai tsaye suka ce ya Muhammad, to wannan akwai kamar rashin girmamawa, sai su kauce sai su ce ya Abul Qasim. Amma ba za su taɓa yadda su ce ya Nabiyyallahi ko ya Rasulallahi ba. Su kuma mutanen ƙauye su da yake ba san ƙa'idodi ba, su kuma suka zo ya Muhammad. Tunda akwai wani wanda ya zo mutumin ƙauye yana ce Muhammad Muhammad, ana ce kai wani Muhammad kake magana ne? Saboda annabi ba a kiransa da wannan suna haka kawai, shi yasa Allah ya gargadi akan wannan. Haka kawai a zare sunansa, a yi ta zare sunansa. Saboda akwai girmamawa, saboda matsayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi. Ka duba mana ka gani ko mutum ne da ubansa za ka ji ya kira sunan ubansa haka kawai, sai dai idan ɗan kurkura ne. Shi kan zai kira sunan ubansa haka, ba abin ne da fi shi, saboda ba ya da hankali ko ba ya da cikakken hankali. To mutum ubansa ma ba zai kira sunansa kai tsaye ba, ko kuma uwarsa ba zai kira sunanta kai tsaye ba, ba tare da ya ji wani abu a cikin zuciyarsa ba, to sai manzo Allah ne za a kira shi haka. Shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya hana wannan, kuma hukuncinsa daban. To amma tun da Allah ya hana wannan, ya gode koda ba musulmi ba, in suka zo su dubi yadda musulmi suke kiran annabi sai su kira ki da wannan. To amma Yahudawa sai su kauce sai su ce ya Abul Qasim, ya kai baban Al-Qasim, shine babban dan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To amma abin ba anan yake ba, mushkilan ko matsalan ba anan take ba. Assalamu alayka maimakon assalamu, ita kuma nana Aisha ta ji abin da suka fala. Manzo Allah shi kuma sai ya gwada kaman bai ji ba. Faqalat Aisha, shine nana Aisha sai ta ce wa alaikumus salam, kuma yadda suka fala sai ta mayar musu ta ce kuma mummunan dafi ya tabbata a gare ku. Akwai ma inda ta kara ta ce da kushin Allah da la'anar Allah, saboda ita ta riga ta gane. Qalat fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai sai annabi ya ce ya Aisha, ya ce ya ke Aisha, ya ce mata mahalam, ki kwantar da hankalinki, ki sassauta, ki sassauta. Inna Allah la yuhibbul fuhsha wa tafahur, saboda Allah tabaraka wa ta'ala baya son alfasha da gadara da alfasha. Ka san kamar mutum ne ya zo ya ce kati kazanka, kati kazanka, kai shiru, ya ce ba za ka canka ba, kati kaza kazan 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 kazanka, kazan a lokacin za ka ji zuciyanka ta wani yunkuro, sai ka ce to bari in rama. Kai in ka tashi ramawa, wato da abin da ya fala wancan karo da abin da ya fala a yanzu, duka za ka haɗa masa ka ce kai ɗin nan kati. To Allah ba ya son haka. Amma kun ga malamanmu na yanzu abinda suke fadi, mutanen da su sukan yi kokari su kiyaye, amma mu yanzu ba ma iya yin hakuri. don wanda yazo ya auna maka wannan akhar din in yace me yasa ba za ka tanka ba to abin da ya kamata ni in a waje na ne wato shiri za ka yi sai ka baki dama yazo ka dubi inda za ka samu lafiyansa inda za ka samu lafiyansa amma ba wannan shawari na ne fa ba wai na nasi ba saboda in ya auna maka mummunan ashar kai kuma in ka tashi ka auna masa mummunan naushi ka san gobe ba zai maka ashar in zai yi wallahi sai dai yana baya baya amma ba zai maka kusa da kai ba zai ce wannan ya fi ni ziya to amma kaga magabata su a'a abinda nasu yake gwadawa in za ka yi haƙuri ka yi haƙuri kawai shi ya sa manzon Allah ya ce wa Nana Aisha Allah tabaraka wa ta'ala baya son haka kuntu Nana Aisha sai ta ce tunda tana ganin annabi bai fahimci me yake gudana ba sai ta ce ala tasma'uhum yaqulun ta ce ba ka jin su suna cewa assalamu alaikum sun ce mummunan dafi da mutuwa su tabbata a kanka shi yasa na amsa musu nema da mummunar amsa fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ya ce awa ma samiti aqul wa alaikum yace ni baki ji amsan da na bayar bane ashe ya ji kuma ya fahimta saboda annabi jagora ne mai karantarwa in ya harzuka da wuri to karantar wanda ake nema ba zai samu ba yace baki ji amsan da na bayar bane aina ce da suka ce mutuwa da mummunan dafi su tabbata gare ka sai na ce har da ku ai ban ci gaba ba ban karasa ba sai na tsaya wa alaikum kawai فأنزل الله تعالى إن الله يتوقد وانا آية وإذا جاءوك هيوك بما لم يهيك به الله إذا انتم دوسنا قيشيك دا بند الله بي قيشيك با توسيك ما يرمس دا أمسا تكم بصيرة وفي رواية في الصحيح أنها قالت لهم دوك تندنا أنا عائشة تجيما يرجع أمسا طب ولتاها رزقا تتي عليكم الصام والزام واللعنة تتي دمومونا دفي da ainihin wato rashin mutunci da tsinuwa su tabbata gare ku wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala shine annabi yace a ke ku ki sassauta yace kuma mun baki sani ba innahu yustajabu lana fihim wa la yustajabu lahum fina abinda su suke fada addu'an da suke yi Allah ba zai karba musu ba amma mu kuma idan mun yi Allah zai karba mana amma malamai suka ce wannan ya shafi kowane musulmi duk addu'an da Allah zai karba amma da sharadin wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi ma Allahum yarshudun in kai bi ka'idodin addu'a in kai addu'a addu'an ka ba za ta fadi kasa banza ba saboda haka in aka samu wani bai hule ko wani mugu ya maka mummunan addu'a to addu'an na Allah ba zai karba ba amma kai idan ka yi addu'an kuma sai Allah ya karba shi yasa ba a son wajen mayar da martani ka ɗebo da faɗi in ya ce assalamu alaik sai ka ce wa alaika saboda haka in ya ce amincin Allah ya tabbata a gare ka ne ma an ka ce wa alaika har da kai in ya ce mutuwa ta tabbata gare ka ne wa alaika har da kai mu mutu tare ba shi kenan ba sai Allah tabaraka wata'ala ya karɓi naka saboda mai saboda kai an zalunce ka amma ba zai karbi nasa ba wa ana nasbin malikin sai hadisin ana san malik yaron gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama irin yara masu albarka ba yara ƴan tuwatuwa ba duk wani lokaci kana tare da yara a gidanka su sace wannan su sace wannan su sace wannan har karafan da aka ajiye ma ba za su bari ba suna kaiwa bola jari ko ba haka kuke yi ba kawai ya ji gari ya yi zafi kawai sai je ya ɗauko wani ƙarfe sai ya je ya sayar kuma ana ba ki abinci a gidan ba abin da ya dame ki a zo ana ta nema in shiru abinsa to ana san Malik yaron gidan annabi ne amma bai taɓa tuwatuwa ba shi ya sa ma Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya masa albarka idan ka zo fagen hadisai ka samu mutane bakwai na farkon nan waɗanda suka fi kowa haddace hadisan annabi to Anas dan Malik yaron gidansa yana ciki ai kaga wannan albarka ce to Anas dan Malik Allah ki kare yadda da ki yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bainama huwa jalisun ma ashabi annabi yana zaune tare da sahabbansa idza ta alaihim yahudi sai wani ba yahudi yazo fasallama alaihim yayi musu sallama faraddu alaihi suka mayar masa da sallama wannan ya gode kun ga yahudawa kusan duk ɗabi'an su ɗaya ne to bari ku ji abin da ya faru a wannan wa kala nabiyullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga baya yana tafiya sai annabi ya ce masahabbai hal tadruna ma qala shin kun ji yadda ya faɗa a wajen sallama kun ji abin da ya faɗa qalu suka ce sallama ya rasulullah suka ce yayi sallama ne ya manzon Allah su ba su gane ba qala bal qala salamun alaikum sai annabi ya ce bai sallama mai kyau ba abinda yake mumunan dafi ya tabbata a kanku ko kuma ku amsa masa da wannan ne wadansu malamai suke ganin wanda ba musulmi ba ya maka sallama mai kyau zaka yi masa sallama mai kyau kai ba zaka fara masa bane amma zaka mai masa da amsa saboda kowa yana son ya zama shiryayye ba bata ake so ba saboda kan yi maka sallama to kai ma sai ka rama masa don haka wannan yayi sallama masahabbai su kuma sun mayar da amsa alhali akwai kudundune a cikin wannan sallaman su ba su gane ba amma annabi ya gane saboda za a ha'inci annabi za a cutar da shi Allah tabaraka wa ta'ala ya fallasa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai wani mutum da aka kama ɗansa a wajen fursunonin yaƙi wanda aka kama ɗan uwansa a cikin fursunonin yaƙi na yaƙin Badar lokacin da ya zo yana tattaunawa ya zo wajen annabi shi ya zo da makaminsa ma da dafi a ciki amma sai ya zo yana tattaunawa da annabi cewa ya zo ne domin a sasanta a tattauna yadda za a sake masa nasa ko abinda zai bayar ko yaya ne to shi yana son annabi ya zo kusa da shi sai ya ga yadda zai soki annabi to sai ya soke shi kowa ma ya huta in ya kage shi ba kowa ya huta ba sai da ya zo wajen annabi ya ce to shi fa ga abin da ya kawo shi dama waɗansu sahabbai suka ce kai su suna gani shirin wannan mutumin kaman babu alheri a ciki yasa ba kowane mutum ne zai zo maka ga zaukai haka kawai ka je ka tsaya tare da shi ba musamman ma a irin yanzu yana da kyau mutum ya ringa taka zanzan maza Allah ya ce babu damuwa ya ce me ya kawo ka misali kaman ka ce mutum da rana tsaka haka me ya kawo ka ko cikin daren da mai kawo ka sai ce ana zo ne domin tattaunawa akan fursunan yakin da yake hannunku kaza kaza annabi ya ce a'a ka faɗi dai gaskiya ya ce a'a ba abin da ya kawo ni sai ya ce ka faɗi gaskiya kaga Allah ne ya sanar da shi saboda annabi bai san gaibi ba ba yadda za a yi Allah ya turo annabinsa da sako bai gama isar da sakon ba wani ya kashe shi ba zai taɓa yiwuwa ba ba zai yiwu ba haka kai ma idan kwananka bai kare ba wani ya kashe ka ba zai taɓa yiwuwa ba ya kama ni gaskiya ya ce shi abin da ya kawo shi kenan ya ce to makamin da ka rike kuma na menene ai ba haka ya kamata ya rike makamin ba amma ka zo da shi a ɓoye kuma a zare na menene ba da kai da wani kun yi kaza da kaza da kaza da kaza ba kawai sai ya gane an fallasa shi gaba ɗaya inda annabi ya ga dama in ya ce a kama shi a murkusa shi a wajen za a murkusa shi to amma kuma saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya tayar da shi ne rahmatan lil alamin wannan shi ne dalilin musuluntan wannan kun ga tunda ya riga ya musulunta shi kenan magana ta kare saboda haka manzo Allah shi baya cutar da mutane ko da ko za a cutar da shi amma in ka cutar da addinin Allah ba zai farka ba shine annabi yace kun ji abin da ya faɗa ai abin da yace shine salamun alaikum ya ce mutuwa ta tabbata gare ku abin da ya faɗa muku kenan ai to samuna dinakum qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi yace to bari ku gani rudduhu bi ma'ana rudduhu alayya yace ba ya tafi ba to ku je ku kira ki ku dawo da shi shine suka je suka kira ki suka dawo da shi
فردوه عليه فكداو دشي وجن النبي فقال نبي الله يا النبي يتي مسا قلت سلام عليكم يتي لوكتين دا كزو دين نان اي ابين دا كتي متوا تتبتا gare ku ba haka ka fada ba قال نعم يتي gaskiya haka na fada amma ni ban dauka an gane ba to kun ga wadannan yahudawa sun zo sun fada ma annabi wannan ba yahude ya zo ya fada kaje kenan tattaunawa suke yi a tsakanin su suna umunni wa junan su da idan sun hadu da musulmi kada su yi musu sallama lafiyayya amma kuma sai Allah ya fallasa su yace abin da na fada kenan fa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine annabi yace wa sahabbai to kunje da kansa ya tabbatar idza sallama alaikum ahadu min ahli alkitabi shi yasa idan ɗaya daga cikin waɗanda aka bai wa littafi yayi muku sallama faƙulu alaika ko sai ku amsa masa da alaika kar ku ƙarasa gaban in kuka ce alaika shikenan kaman amsa ce to da wannan ne kuma malamai suke ganin musulmi idan ya maka sallama kace alaika to ka maike shi shi ma ahlul kitabi sai dai in kana kokonto kana kokonto saboda kana ganin sa mugu ne ba zai maka sallama mai kyau ba shikenan sai ka ainihin lankwasa ta shakka ce na sai ka ce wa alaika ku ci gaba da hidima أي عليك فقلت وأصل حديث أنس مخرج في الصحيح ويقولون في أنفسهم كما ولن يهودا وصنع فدي أتكين كران كانتو لولا يعذبنا الله بما نقول صنع كميسا الله بي أذب كد مدى بنا مكيف إيبا أي يفعلون هذا صنع أيك تونم ويقولون ما يهرفون من الكلام صنع فدي جويي يرمجنا وإيهام السلام suna gwada kaman sallama suke yi alhalimuna nan addu'o'i suke yi ga annabi wa innama huwa shatmun fil batin wato zagi ne a boye wa ma hadha yaquluna fi anfusihim shi yasa in sun koma gefe sai su balle da dariya su ce law kana hadha nabiyyan da wannan mutumi annabi ne la azabana Allahu bima naqulu lahu fil batin da Allah ya azabtar da mu da abinda muke faɗa masa a boye domin saboda baya ganewa لأن الله يعلم ما نسر لأن الله يسمع بنا منك قويوة فلو كان هذا نبيا حقا دعونا عن نبينا نجسكيا لا أوشك أن يعالجنا الله بالعقوبة دعونا الله ذي ترومنا عذابا نندنا في الدنيا سندنا الدنيا وقال الله تعالى يا الله يتي الله يكال يكون كوي ينمك استدراج حسبه جهنم توب سنبا وتن جهنم تائشيس جهنم كفايتهم في الدار الآخرة رانا تاكن القيامة تنادى عينهم متن جهنم يخلونها وانا ذات شجيتا فبيس المسير وانا مقومة تايموني قرد كثير أنا عبد الله بن عمرو بن الآسف رضي الله عنهما في حديثي لك عبد الله بن عمرو بن آس الله كقاره دالته دا من تفسيري ما كذوانا يدى آيوين قرآني دا حديثا من ظن الله دا فسر مكباكا ana kwatantawa ne da abubuwan da suke gudana a yanzu a matsayin yanzu domin a dada fahimta amma asalin tafsiri shine Qur'an bil Qur'an ko Qur'an bil hadith ko kuma Qur'an bi aqwali salaf ka fassara Qur'ani da Qur'ani ko Qur'ani da hadisan annabi ko kuma Qur'ani da maganganun magabata wannan bawan Allah Abdullahi bin Amr bin Al yana daga cikin samarin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya baki haddan Qur'ani shi yasa yace shi kullum zai rinka kwana yana sallah kowani dare sai ya sauke Qur'ani kowace rana kuma zai taki da azumin nafila shine sai baban sa ya masa aure saboda ya debo da yawa da baban sai masa aure kikenan sai ya bar matan kawai tana gefe ita bata san ma me yake ciki ba shi bai san ma wai da wata amarya ba yanzu ne ana masa amarya in yana sahun gaba sai ya gaishe ya koma sahu na bakwai sahu na bakwai din nan baka tun ya cinye gara ne to in ya cinye gara ya fara tafane sahu na nawa zaka same shi shi yasa misrawa suke cewa in aka aure wa mutum shi kenan ya zauna ko sallan juma'a ma kar ya fito balle na kamsu salawa kuma kuskure ne ba yadda za a yi a ce an ɗaga maka ƙafa ba za ka fita sallah ba amma wajen aikin sun baka hutu shikenan, amma wajen neman abincin an baka hutu ma tun kafin hutun ya kare in ka hango danja dole ka fita. Don yunwa ba ya zaunar da mace sai dai ya kore ta. Yunwa mata nawa ya korar da su. To amma wannan da yake yana cikin samartakansa, an masa aure amma abu bai yi ba, sai yana aka haɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sai manzon Allah ya je gidansa ya ba da filo wa annabi ya zauna. Manzon Allah ya ce, an ba ni labari kana kwana kana sallah, ya ce haka ne, kana sauke alkur'ani cikin dare guda, ya ce haka ne, kowace rana kana azumi, ya ce haka ne, ya ce to ba zai yi ba. Ba zai yi ba. Ka san kuwa annabi kankat ne. In ka ce kana kwana kana sallah, annabi ya ce a'a, to ya za ka yi? Tunda inda kai annabi ne kana da wahayinka kenan. Amma a ƙarƙashinsa ne da bazansa ba kake rawa. Ya ce a'a, shi kuma da yake saurayi ne, ya ce ya Rasulullahi ni zan iya. Annabi ya ce ina. Idonka yana da haƙƙi, iyalinka suna da haƙƙi, kai jikinka ma yana da haƙƙi. Duk mutumin da zai yi aiki ya wuce hankali ya takura jikinsa, musulunci bai yadda ba. Ku gane, duk wanda ya jawo rashin lafiya ma kansa in ya je lahira sai Allah ya tuhume shi. Don Allah bai baka gangan jikinka don ka jawo rashin lafiya ma kanka ba. Duk abin da aka ce zai cutar da kai, kai kokari ka kauce masa. Kaga in baka kauce masa ba, in ka je lahira aka maka tambaya me zaka bada amsa? Ko wajen aikin ibada ne, kaddara idan ka dauki azumi akwai mummunan ulcer wanda kake fama da ita, karfe 12 kakan fita daga cikin hayyacinka, kuma likita ya tabbatar maka cewa in ka ci gaba da yin azumi zaka mutu. Kace ai kai gara ka dauki azumin ka mutu, to in ka mutu zaka yi bayani. Saboda ko nassin Qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya fada, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, kuma sai da ya sake maimaita. Wannan ya gwada tunda wuri Allah tabaraka wa ta'ala ya baka uzuri. Kuma annabi cikin hadisi yace idan Allah ya kawo rukusa, to Allah yana son mutum ya aikata rukusan Allah domin ya samu jin dadi. To shi yasa annabi ya yi tafala masa ga abubuwan da ya kamata ya yi, amma ina, ya ce ni fa zan iya fiye da haka. Annabi ya ce ba za ka iya ba, ina faɗa maka ba za ka iya ba. Suka rabu da annabi akan haka. Bayan manzo Allah ya bar duniya, an zo khalifancin, khalifofin da suka biyo bayan annabi shekaru sun masa yawa, wani abin mamaki sai Allah ya masa tsawon kwana. Abinda suka rabu da manzon Allah yarjejeniyan kamar yarjejeniya ce, sai ya kasance ba zai iya kiyayewa ba. Daga shekaru nawa ne mutum yake fara riba? Shekara 40 ko 50 ko 60 ko idan ya yi ritaya? Daga shekaru nawa ne yake fara riba? Ka gani? Saboda abin da kake komo da tafsiri nan da muke yawa ɗaya da rabi muke yi. Yanzu an ce a yawa ɗaya da rabi ba zai yi ba. Kuma idan shekaru suka nausa za ku gani wata rana dole mu rinka tsallake. Ko ana minti 45 zan ce ko ba su gwada mini lokaci yayi ba zan ce a taki. Saboda ana yin gaba ne ana rage abubuwa. To wannan ruwaya ta Abdullah ibn Amr ibn al-As yana bayanin cewa Yahudawa da suka zo suna gaisuwa wa annabi yana dada jaddada mana abinda aka ambata a baya ne. Kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya fallasa su. Yace wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adhibuna Allah bima naqul. Allah ta'ala yace hazbuhum jahannam yaslawnaha wa bisal masir. Sai Allah yace mai,
ya ayyuhallazina amanu idza tanadaytum fala tatanadaw bil ismi wal 'udwan والرسول وتناسوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون.
يا أيها الذين آمنوا تو يا قولا دقي إيماني سندق أبين دي خدا وسكي أي كتاوى
to Allah ta'ala yana ce idza tanajaytum ku idan za ku gana ko za ku yi meeting ko za ku tattauna fala tatanajaw bil ismi wal udwani wa mafiyati rasuli kada ku kuskura ku yi meeting bisa saban Allah da kuma saba wa manzon Allah da kuma ketare iyaka wa tanajaw bil birri wat taqwa shine ku ganawa bisa aikin nagarta da tsoron Allah wa taqullah lalle ku ji tsoron Allah alladhi ilayhi tusharun wanda ake tayar da ku zuwa gare shi saboda haka idan kun yi biyayya zai ba ku sakamako mai kyau idan ba ku yi biyayya ba kuma zai yi maganin ku kamar yadda yayi maganin Yahudawa sai Allah ya ce mai
innaman najwa min ash-shaytani liyahzuna alladhina amanu wa laysa bidhaminhum shay'a وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون
الله تعالى يقول إنما النجوى أبن ثني قانا ونندى أكيين ما كرتي لشر من الشيطان لقوجين شيطان ليحضن الذين آمنوا ومن يبقى انتران وأن نسقي إيماني wali yukhdin alladhina amanu domin ya bakantaran wadanda suka yi imani ko saboda wadanda suka yi imani ransu ya bace hankalin su ya taki walai sabidarrihim shay'an illa bi idhnillah iko ba zai iya tutar da su da komai ba sai da izinin Allah saboda haka shi yasa a karshe aka ce wa alallahi falyatawakkalul mu'minun idan kana tare da wadansu mutane kana ganin suna mitin da su kariya ka ko menene to ka dogara ga Allah wa tawakkal alallah wa kafa billahi wakila in ka dogara da Allah duk mutum din su zai tafi a banza shine wa alallahi falyatawakkalul mu'minun ga Allah ne mu'mine suke dogara wannan faifayi kenan sai faifayi na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fara ne dai Allah ya ba mu lada abinda muka kokore Allah ya kafa mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.